Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci 31-25-16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa dake a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol. Sai tashar Alpha Radio kuma si a kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da yau ranar Juma'a ta babbar rana 6 ga watan Yulin shekara ta 2018. Ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Safinatu Sada Sudangi da masu sauraron abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labarai.
Karar Chani ta ce dole aka tilasta mata daukar matakin mai da martani akan haraji. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya kammala yinin farko a Koriya ta Arewa. Wani gwanin ninkaya ya rasa ransa a kasar Thailand.
To kanin labarin kenan aka ji. Cikin shirin za ku ci babbar kotun koli ta Najeriya ta wanke shugaban majalisar dattawa Abubakar Bukola Saraki daga zargin kin bayyana kadarorin su da ake.
Kuma wanda mataki da kotun tarayya ta dauka daga dukkan alamu zai canza salon siyasar kasar ne baki daya. Domin a jam'iyyar APC tare da
Jami'an kare haƙƙin bil'adama sun gudanar da wani taro a birnin Accra na Ghana kan kare haƙƙin bil'adama da ma yi wa yara auren wuri.
We are going to talk about child marriage. When we say child marriage,
muka ce auren yara me muke nufi? Muna magana ne akan abokan aure dake da shekaru ƙasa da 18.
Haka kuma zamu ji wato ƙarin bayani kan ganawar da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da kungiyar Kiristocin Najeriya. Sai kuma shirin duniyar Amurka da Muhammad Lalo zai gabatar mana daga bisani kuma muka muku wasu ra'ayoyi da kuma sauraro kuke turo mana ta hanyar email. Amma kafin nan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Kasar China ta ce dole ce aka tilasta mata daukar matakin mai da martani wajen tafkawa Amurka haraji akan kayan take shigowa da su cikin kasar ta, bayan da ita Amurka ta fara daukar irin waɗannan matakin na jibga haraji akan kayan China na dubban miliyoyin kuɗi. Shugaban Amurka Donald Trump ne ya bada umarnin a dora harajin kashi 25 cikin 100 akan kayan haja na China fiye da 800, kuma tun daga karfe 12 na daren jiya agogon Amurka ne wannan matakin ya soma aiki. China wacce ta la'anci matakin na Amurka ta ce zai iya janyo tashin hankali mai muni a kasuwannin duniya, kuma ta yi kashedin cewa ita ma nan take za ta dauki matakin ramuwar gayya akan kayayyakin Amurka dake shiga kasar ta. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya kammala yinin farko na ziyarar kwanaki 2 da ya kai a Koriya ta Arewa akan kokarin da Amurka ke yi na cusawa kasar ra'ayinta watsar da shirinta na kera makaman nukiliya. Ziyarar tashi na zuwa ne a daidai lokacin da hukumomin leken asiri na Amurka ke bada rahoton cewa shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya tashi tsaye haikan wajen ƙara zafafa neman kayan aikin kera irin waɗannan makaman. A gobe Asabar Pompeo zai ci gaba da tattaunawar da yake yi da shugaban na Koriya ta Arewa. Daman dai Pompeo ne shugaba Trump ya baiwa aikin ganin an aiwatar da rajejeniyar da shugaban ya kulla da shugaba Kim a taron kolin da suka yi cikin watan jiya a Singapore akan batun makaman kare dangin na Koriya. Wani gwanin ninkaya na kasar Thailand ya rasa ransa bayan da iskar oxygen da yake shaka ta kare mishi a cikin kogon nan da ake kokarin fito da matasa 12 'yan kwallon kafa da suka makale a cikinsa da ke can Thailand, a cewar wasu jami'an kasar. Wanda ya mutu mai suna Saman Punani, wanda sojan ruwa ne na Thailand, ya mutu ne a lokacin da yake kokarin jan bututun iskar oxygen da ake kokarin kaiwa ga matasan, amma a shi kansa bai da isasshen iskar. Mutuwarsa wacce ita ce asarar rai na farko da aka yi na nuna hatsarin da ke tattare a yunkurin da ake na fitowa da yaran waɗanda tun cikin watan jiya suka makale a cikin kogon. A halin yanzu kuma an bada rahoton cewa jimillar mutanen da suka halaka a sanadin nutsewar wani jirgin kwale-kwale a tsibirin Phuket na ƙasar ta Thailand ya cira zuwa mutane 21, yayin da masu kai agajin gaggawa suke kokarin neman akalla wasu mutane 21 da ke cikin jirgin da suka salwanta. Jirgin da yana dauke da mutane 115 ne, ciki har da 'yan yawon shakatawa su 95 da ma'aikata 11 da kuma jagora 1 a lokacin da ya kife a cikin tekun. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Bangladesh ta suma samun taimako daga babban bankin raya kasashen nahiyar Asia wato ADB don inganta sansanonin yan gudun hijirar Rohingya da suka gudu daga Myanmar dake makwabtaka da ita don samun mafaka. Bankin ya amince da bayar kasar ta Bangladesh dala miliyan 100 wanda aka sun a kashin farko ne na jimillar dala miliyan 200 da bankin ya kebance don wannan shiri na bada tallafi. Ainihin kudin za su taimaka wajen gyara hanyoyi a sansanin don sauƙaƙa rabon abinci da wajen aje abinci, samar da asibitoci da inganta shirye-shiryen gaggawa. Fiye da ƴan Rohingya 700,000 ne suka gudu daga jihar Rakhine dake arewacin Myanmar tun a watan Agusta na shekarar 2017 bayan hare-haren da ƴan bindigar Rohingya suka kai akan jami'an tsaro, abin da ya sa sojoji suka maida martani. An yanke ma shugaban wata gagarumar kungiyar asiri dake Japan hukuncin kisa ta hanyar rataya. Ƴan kungiyar asirin ne suka kai wani mummunan hari da gubar sarin a tashar jirgin kasar Tokyo a shekarar 1995. Wani mai magana da yawun gwamnati ya ce an rataye cizo Mas Morton da aka fi sani da Shoko Ashara a yau Juma'a. Mahukunta sun ce an kuma rataye 6 daga cikin ƴan kungiyar asirin. Wata mata da mijinta ya rasu a sanadiyar harin da ƴan kungiyar asirin suka kai shekaru 23 da suka wuce, ta ce abin bakin ciki ne da hukuncin ya dauki lokaci mai tsawo kafin a aiwatar da shi. Farmakin da ya kashe jama'a da dama ya kuma jikkata fiye da mutum 6,000.
Fatina Tsare Sodangi kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Madalla, babbar kotun koli a Najeriya ta wanke shugaban majalisar dattawa Abubakar Bukola Saraki daga zargin kin bayyana kaddarorinsa da ake masa. Kuma kan haka ne na zanta da wakilin muryar Amurka dake Abuja, Madina Dauda.
Babban kotun koli ta Najeriya ce ta wanke shugaban majalisar dattawa Abubakar Bukola Saraki. Kuma idan baka manta ba tarfili, wannan shari'a yanzu haka wato an kwashi kusan kwanaki 1,018 ana yin wannan shari'a wanda aka fara a ranar 22 ga watan Satumba na shekara 2015. Wato kenan a takaice an rantsar da wannan gwamnati a wata uku da 'yan kwanaki aka fara wannan shari'a da shi a matsayinsa na shugaban majalisar dattawa.
Kamar din da ke ci an wanke shi da cewar akwai zarge-zarge da ake mishi ko ake tuhuma su a kotu da su, shin wannan kawai kan me aka wanke shi?
An wanke shi akan wannan zargi da cewa bai bayyana kadarorinsa ba shekaru 15 da suka wuce a lokacin da yake gwamnan jihar Kwara. To wannan kara ita ce wacce kotun koli ta kayyade a yau cewa babu maganar, babu wani zancen bayyana kaddarori da sauransu. An wanke shugaban majalisar dattawa Abubakar Bukola Saraki daga wannan zargi.
To bayan ga wannan zargi da aka wanke shi,
akwai karuwa a yanzu? To an wanke shi daga wannan zargi da ake yi, kuma wannan mataki da kotun tarayya ta dauka zargi ne. Wato daga dukkan alamu zai canza salon siyasar kasar ne baki daya, domin ana ta cece ku ce a kan batun a jam'iyyar APC tare da ta samu wani bangare yanzu. Kuma dama an ɗauka cewa da shi Bukola Saraki da mutanensa idan dai ba a yi sulhu a jam'iyyar APC ba, wato dukansu za su iya fita daga jam'iyyar su koma wannan jam'iyya da aka sa suna RAPC, wato Reformed All Progressive Congress.
Madai, duk da kin ce an wanke kotu ta wanke shi, shin akwai wasu sauran laifi da ake zarginsa da shi ko kuma wannan shi kaɗai ne laifin da ake zarginsa a kotu da shi?
To dama kotun ɗa'ar ma'aikata ita ce take tuhumar ta da wannan laifi. Kuma in ka tuna, an riga an wanke shi akan wasu laifuffuka guda 10 da farko an ce lokuka uku ne kawai ya kamata ya zai ci gaba da anka tuhuma akan su to kenan da wannan hukunci na kotun koli kenan an wance shi daga wannan tuhume-tuhume da ake masa har ma da kotun ta'ar ma'aikata domin abu ne mai wuya ko da ma kotun ta'ar ma'aikata ta riga ta wance shi sai aka ce a'a a sake mai da shi kotu ya tafi ya je an ta wasu tuhume-tuhume guda uku to gashi kotun koli ta ce babu shari'a a kansa babu wannan laifukan saboda haka an riga an wanke shi ya koma sabon ɗan siyasa a Najeriya ba matsala
to me hakan yake nufi ga shi Bukola Saraki da kuma jam'iyyar APC
wannan yana nufin cewa dukkan fargaba Abubakar Bukola Saraki da iyalinsa Madaltoyin Saraki suke ta fuskanta a bangarori daban-daban ana tuhume-tuhumen su an tuhume shi an tuhume matarsa to wannan mataki da kotun koli ta dauka yanzu yana nuna cewa ba su da wani laifi an wanke su kenan in wani fargaba Bukola Saraki da iyalinsa suke yi a yanzu kam to su dawo da hankalinsu wuri guda an dawo da su wato fagen siyasar kasa yanzu ne za a fara taka rawa karfili
to Marla Hajja Madina mun gode kwarai da gaske da wannan bayani
na gode Malam Karfili
to daga Najeriya kuma sai kasar Ghana inda jami'an kungiyar kare haƙƙin bil'adama suka yi wani taro da sarakunan zango a birnin Accra kan muhimmancin kare haƙƙin bil'adama da kuma matsalolin yi wa ƙananan yara mata auren wuri ga rahoton wakilin murya Amurka Radwan Abbas
a yayin da take wa sarakan jawabi jagoran tawagar jami'an na commission na Amuwa Sechi ta bayyana matsayin commission cewa rukuni ne dake tabbatar da an yi adalci amma ita ba kotu ce ba don haka duk wani cin zarafi ko rashin adalci da mutum ke jin an yi masa zai iya kai musu kukansa kuma za su taimaka masa ya kwato haƙinsa sai kuma nauyi dake a wuyanta na wayi wa al'umma kai akan dokokin kasar madam Nana Amuwa ta tsawata akan yi wa yara aure da wuri tana mai bayyana abin da ake nufi da auren sauri
we are going to talk about child marriage when we say child marriage
muka ce auren yara me muke nufi muna magana ne akan abokan aure dake da shekaru kasa da 18 saboda kundin tsarin mulkin mu na shekara ta 1992 ya ce duk mutum mai shekaru kasa da 18 yaro dan haka in aka ce yaro ana duba mai kasa da shekaru 18 ne duk maza da mata to amma in ana zancen auren yara da ƴan mata ake ba maza ba da muke cewa auren sauri saboda suna da kasar shekaru 18 ne auren tilas kuwa saboda shi aure ana yin sa da amincewar miji da ita matar ne amma a zancen auren yara da amincewar su ko ra'ayin su ake yi ba abinda bincike ya nuna kenan Nana Amuwa ta yi kira ga sarakan su taimaka wurin wayewa mutanen su kai muna bukatar taimakonku saboda ku ne muryar mutane kuke tare da mutane in kun yi magana suna ji kuma suna bin umurnin da kuka ba su don haka muna bukatar taimakonku su kuma sarakan na zango sun nuna farin cikin su ainin akan wannan mataki ga abin da wasu su maki
ta wannan tafiyar da suka yi suka zo muna mun ji dadi kwarai da zuwan su da kuma irin taimakawa da zamu yi wa mutanen mu kabilun mu mutane na gari zangonnen mu wannan irin abubuwa a daina yi sa
sunana Alhaji ya Hamisu Abu sai sabon zango to waɗanda mutane da suka zo muna ai ya kamata mu amince kuma mu suka zo ga mu musulmi suka zo da wanga abin shi yasa mu yi abin da suka ce muna nan ya yi muna umfani
to gaskiya mun yi maraba da wanga magana kuma muna kira ga ƴan uwa duka wanga amfani mu ne mu iyaye da ƴaƴanmu ka aure da ayan iyarka ta tafi gidan aure Allah ya ba ta rabo da sauka lafiya ka fi kuma murna da ajiye kwana biyu ana kawo waɗansu ƙararraki kaga babu daɗi haka nan yasa wanga mu so gwamnati ta sa mana hannu ta taimaka mana duka da mu iyayen da ƴaƴan duka Allah ya taimake mu cin mu gurin abin da ake nufi
a ƙarshe dai kakakin majalisar sarakan zangon na Accra Alhaji Umar Baba Isa ya nuna cewar lallai akwai buƙatar aikin haɗin gwiwa tsakanin commission da majalisar sarakan na zango Redwan Allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
ni kamar dani da
sadakin da dabiya an ga miki fata nayi
ni ne sadaki man nesa dakin ma.
Me kika ce?
Ai ka ji.
Kina da hankali kuwa?
Hankali, hankali na sarai din ma aure ta.
Ba duba miki asiri dai ba.
Wannan fadan mu daina amma na rakiya. Sauyayya ruwan zuma ce. In ka sha ka ba musu ni banda gaba. Adina saba wa juna zaman takewan yau da kullun zaman takewan yau da kullun zaman aure
to madalla a gaida Ridwan Allah to idan muka koma zuwa Najeriya a jiya ne shugabannin kungiyar kristocin arewacin Najeriya suka yi wata ganawa ta musamman da shugaban kasa Muhammadu Buhari inda suka kuka kan matsalolin tsaro da yawan kashe-kashen da ke faruwa a sassan kasar ga Umar Faruk Musa da karin bayani
bayan kammala ganawa ne da shugaban Muhammadu Buhari na tuntube shugaban kungiyar kan na arewacin Najeriya Reverend Yakubu Pam domin in ji dalilin da yasa suka gana da shugaban Muhammadu Buhari
mun kai kuka ne ga abun da ke faruwa a kasa ana kashe-kashe na mutane kuma muna kan nuna masa cewa mutane suna bakin ciki da abun da yake faruwa musamman akan kashe-kashe nan don mun zo da kuka ne a madadin su
amma kuna ganin kamar kashe-kashen nan gwamnati ba ta yin abun da ya kamata ne ganin jami'an tsaro da sojoji da yan sanda da ake tura a gurare daban-daban da haifa sai kun zo kun kai kuka
mu dai ba za mu yi mu san ko yaya menene ke faruwa ba muna mu mun sani cewa muna da shugaba kuma dole mu zo mu yi mashi magana ya san inda zai yi magana da shugabannin tsaro sojoji da police na gaskanta zai yi
amma a yanzu aikin da suke yi kana ganin kamar buku gamsu bane ko kuwa baya nasara ne tunda ba waɗannan yankuna naku kawai da kuka ambata ne ake wannan tashin hankalin ba ana yi a Zamfara ana yi a Katsina ana yi a Kaduna da waɗansu gurare me yasa kuke tsammani kamar naku ne kawai ke da matsala ba wa'annan sauran ba da gwamnati kamar ta kyalin naku tana yin nasu
ba mu je mu yi magana saboda namu kadai ba mun ce akwai kashe-kashe a kasa in baka diba na fada maka da farko to mu yi magana akwai kashe namu ma yana ciki saboda haka ba mu je ne saboda namu kadai ba an yi ne saboda kasa Najeriya ta yi zaman lafiya sai da kanka ka fada cewa an yi kashe-kashe a Zamfara a sauran wurare so dalilin ne muna also expecting waɗansu shugabannin addini ko na musulunci ko na ina su ma su tashi a tsaye domin mu yi magana cewa wannan abun ya tsaya mu mun zo mu yi namu kuma mun gaskanta waɗansu su suna yi ba
a yanzu shugaba Muhammadu Buhari ya nuna damuwarsa cewa wai ana zargin doya na ba Fulatani ne yake bari ana wannan kashe-kashe yace an yi mai zalunci ba a masa adalci ba domin duk inda aka zabe shi a Najeriya da inda ma ba a zabe shi ba hakkin shi ne ya kare rayuwa da dukiyar jama'a kana ganin bisa ga huddar da kuka yi da shi da ganawarku kun gamsu cewa baya da hannu kuma ba da gangan ake wannan kasama ba kuma da goyon bayan shi ake yin wannan tashin hankalin ba
eh ba mu je mu ce ma shi president cewa shi hannun shi na cikin kashe-kashe ba balle ka ce kana tambaye mu ko mun gamsu da amsansa ba mu fada mashi haka ba mun je ne da kukan jama'a kawai
Reverend Yakubu Pam kenan shugaban kungiyar kristoci ta Najeriya reshen arewacin kasar kuma hadda Abuja bayan da suka kammala ganawa da shugaba Muhammadu Buhari Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja Najeriya
to madalla a gaida Umar Faruk Musa to jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka kuma yanzu agogon mana cewa karfe 11:19 na safe ga shirin mu na gaba
jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na duniyar Amurka Yayin da ake ta takaddama kan shigar bakin haure cikin Amurka ba bisa ka'ida ba da kuma raba wasu yaya da iyayensu. Koya bakin da ke zauna a Amurka bisa ka'ida ke kallon wannan lamari? Batun da shirin duniyar Amurka wannan mako zai dubi a kai kenan. Sunana Mahmud Lalo. Kashi 14 cikin 100 na al'ummar Amurka wato kusan mutum miliyan 44 duk baki ne kuma da yawa daga cikin su sun zura ido suna kallon yadda ake takaddama kan bakin da suka shiga Amurka ba bisa ka'ida ba yanzu ka dai an samu rarrabuwar kawuna tsakanin bakin da ke zauna a cikin Amurka inda yayin da wasu ke cewa ya kamata duk bakon da zai shigo cikin Amurka ya rika shiga bisa ka'ida. Wasu ko ke cewa kamata yi a rika nuna musu sassauci. Todd Koda Dadi bako ne da yazo nan Amurka bisa ka'ida a matsayin dan gudun hijira daga kasar Iran. Yanzu ka har yana da shagon sai da kayayyaki. A kuma ganin sa kamata yi kowa ya rika shiga kasar ta hanyar da su dace kamar yadda yayi ba ta barau ne hanya ba.
We pay taxes and the other illegal people.
Muna biyan haraji sannan wasu sai su shigo kasar ba bisa ka'ida ba. Suna aiki su samu kuɗi sannan su kuma aika da kuɗin kasar su. Sannan suna cin gajiyar duk ababen more rayuwa anan. Ana watunanin hakan ba adalci bane ga Amurkawa da kasar.
I think it's not fair for the citizen of the United States.
A ganin Juan Gonzalez wanda shi ma bako ne da shigo Amurka bisa ka'ida wanda kuma yanzu yake tuka motar sai da abinci. Matakin raba ƴaƴa da iyayen su akan iyakar kasar bai dace ba.
Es bien duro con inmigración y yo pienso que
Potenci gida fuci batu ne mai sarkakiya. Ina ganin hakan na shafar yara, suna fuskantar matsi. Ina ganin hakan kuma bai dace ba.
So eso no está bien para los niños.
To a can birnin Los Angeles inda akwai baki sosai da har suke da shaguna. Wani da kasacce na yana ganin abinda shugaba Trump yake yi na hana shiga bakin haure cikin kasar. Kokari ne na kare Amurka kuma nasa ganin abu ne da daidai. Ga abinda Kevin Zhang ke cewa.
Bukatar Trump ita ce ya hana gungu masu safarar muggan kwayoyi da kungiyoyin yan daba zuwa cikin Amurka.
Shi ma Liang Lian wani bako ne daga China ya kuma ce shi ma bai ga laifin matakan da shugaba Trump ke dauka ba.
Because he is the president of the America, so he should keep
anawa ganin yana haka ne saboda shine shugaban Amurka. Hakki ne a kansa ya kare kasar.
Make the country more safe, more strong.
To amma Hakson wani dan kasar Korea ta Kudu yana ganin kamata yi a sassautawa bakin hauren a bar su su zauna.
They always be fair, you know.
Ya kamata a mutunta su a taimaka musu domin su zauna a nan Amurka.
Stay in USA the freedom.
To kamar hak shi ma Ramesh Siriwar dan asalin kasar Nepal yana ganin ya kamata a taimaka bakin hauren masu gujewa musgunawar da ake musa kasar su.
Who is really in trouble, like who really needs help or something?
Ya kamata a taimaka ma waɗanda suke cikin matsala. Ya kamata a ba su wannan damar.
That right to the immigrants.
To sai da irin tashi mahangar Tan Wu wanda mahaifansa daga China da Vietnam suka fito. Amsar wannan matsala na tattare da Majalisar Dokokin Amurka. Amma kuma ga abin da yake ganin zai iya zama cikas ga duk wani yunkuri na shawo kan wannan matsala.
Democrats are powerless and then the Republicans they're just
yan jam'iyyar Democrats da na Republican ba sa iya yin komai. Za a iya cewa suna miƙa wuya ga shugaba Trump a koda yaushe kamar suna tsoron su yi wata magana a kansa ko su kalubalance shi.
They're afraid to speak up or go against him.
A wani labari na daban kuma, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya isa Pyongyang babban birnin Korea ta Arewa a yau Juma'a a wata ziyarar kwanaki biyu da ya kai domin tattaunawa da jami'an Korea ta Arewan. Wannan dai ita ce ziyararsa ta uku a cikin wannan shekara, ta kuma farko tun bayan ganawa mai cike da tarihi da aka yi tsakanin shugaba Donald Trump da takwarar aikinsa Kim Jong-un a Singapore. Ziyarar dai yana zuwa ne a daidai lokacin da rahotanni ke cewa Korea ta Arewan na ci gaba da fadada shirinta na mallakar makaman kare dangi. Sakamakon wannan ziyara abu ne da za a jira a gani a cewar kwararru da ke sa ido kan batun kwance da marar makaman kare dangin na Korea ta Arewa. To jama'a da aka muka kawo karshen shirin duniyar Amurka wannan mako sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. Inda madadin Mike O'Sullivan da Suleiman Mumuni Barma da Saliu Garba da kuma Ibrahim Kalmasi Garba sai Julie Leathers Gresham ta hada mana shirin baki din sa. Ni Mahmud Lalo nake cewa huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To
kyau madalla a gaida Muhammad Lalo sai a biyo mako mai zuwa domin jin wani sabon shiri na duniyar Amurka. Yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku wato sakon da kuke turo mana ta hanyar email.
Sakon farko yace ɗan magana dai suna cewa idan kaga kare na sunsunar takalmi to babu mamaki dauka yake so yayi. Kafa sabuwar APC da wani bangare na jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya suka yi san ba abun mamaki bane ganin yanda waɗanda suka kafa sabuwar APC sun dade suna korafin ba ai musu adalci a cikin jam'iyyar tasu ba. Kuma dama waɗannan mutane su ne suka kafa sabuwar PDP a yunkurin su na ballewa daga jam'iyyar a 2014. Sako daga Mahmud Salu Kaura na Moda Zamfara. Sai kuma sako na gaba yace assalamu alaikum VOA Hausa. Muna jajintawa ƴan uwa da abokan arziki da ma al'ummar mu ta jihar Yobe bisa rasuwar tsohon minista kuma tsohon gwamnan babban bankin Najeriya wato Malam Adamu Ciroma da fatan Allah ya ji kansa da rahama. Sai kuma sako na gaba yace assalamu alaikum muryar Amurka. Dan Allah ku bamu dama mu kira ga hukumar lafiya ta ƙasa da ya kamata su tashi tsaye domin dakile yaduwar wannan annoba ta cutar kwalara. Allah ya ji kan waɗanda suka mutu. Amin summa amin. Sako daga Aminu Adamu Malam Madori da Rabiu da Kaddunari a jihar Jigawa. Sako na gaba yace ni dai ina goyen bayan Arabawa talakawan ƙasa kudaden da aka ce margayi sana abace ya boye waɗanda aka dawo da su domin koda mun ce a ajiye su ayi wa talakawa aiki da su ba za a yi ba saboda haka Araba kawai mai rabo ya samu mara rabo kuma yayi hakuri domin abin ne da yawa. Sako daga Shehu Adamu Rijau. Sai kuma sako na ƙarshe yace muna fatan sauran kasashen mu na Afrika za su yi koyi da kasar Rwanda wajen baiwa mata dama a fagen shugabancin da ya jibanci siyasa. Sako daga Husaini Abba Dambam da Muhammad Musa Dambam.
Tuma da lamuna godiya ga wanda suka samu damar aiko mana sakonni sai a cigaba da aikowa mu kuma zamu cigaba da kawowa. To ga safina ta ramu da labari amma wannan karan a takaice.
Kasarai ta ce dole ce aka tilasta mata daukar matakin mai da martani wajen tafkawa Amurka haraji akan kayan da take shigowa da su cikin kasar ta bayan da ita Amurka ta fara daukar irin wannan matakin na jibga haraji akan kayan China na dubban miliyoyin kudi. Shugaban Amurka Donald Trump ne ya bada umarnin a dora harajin kashi 25 cikin 100 akan kayan haja na China fiye da 800 kuma tun daga karfe 12 na daren jiya agogon Amurka ne wannan matakin ya soma aiki. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya kammala yinin farko na ziyarar kwanaki biyu da ya kai a Koriya ta Arewa akan kokarin da Amurka ke yi na cusawa kasar ra'ayinta watsar da shirinta na kera makaman nukiliya. Ziyarar ta shi na zuwa ne a daidai lokacin da hukumomin leken asiri na Amurka ke bada rahoton cewa shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya tashi tsaye haikan wajen kara zafafa neman kayan aikin kera irin waɗannan makaman. Wani gwanin ninkaya na kasar Thailand ya rasa ransa bayan da iskar oxygen da yake shaka ta kare mishi a cikin kogon nan da ake kokarin fito da matasa 12 ƴan kwallon kafa da suka makalle a cikin sa dake Thailand a cewar wasu jami'an kasar. Wanda ya mutu mai suna Saman Funan wanda sojan ruwa ne na Thailand ya mutu ne a lokacin da yake kokarin jan bututun iskar oxygen da ake kokarin kaiwa ga matasan amma ashe shi kansa bai da isasshiyar iskar.
Madalla a gaishe ki. To anan muke karkashin shirin namu na yanzu sai kuma can an jima dare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin
Safinatu Sodangi
wadda ta yi gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Jogil. Ni Sarfil Hashin kuma da ke cewa sai mun sake da karfe 9:30 na dare amma kar ku kashe rediyon ku domin Usman da Hafsat na nan tafi da shirin yau da gobe. Shirin matasa.